Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma tashar mu ta Biyoyi Afrika kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkanku da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC. Tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau ranar Laraba 20 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu ne yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan alwashin da hukumar matatan man fetur ta Najeriya ta yi na dauka domin samar da man fetur a Lagos sakamakon wahalar rashin man da ake. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinka akan shin inda kuke yayi abun yake akwai wahalar man fetur din ko ko babu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gargaɗi sauran jakadun majalisar akan cewa za ta ɗauki sunaye akan lokacin da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata ganawa gaggawa ta ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, don duba batun gabatar da ƙuduran da ke adawa da matakin gwamnatin Amurka akan amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. A wata wasiƙa da muryar Amurka ta samu, Ms. Haley ta ce shugaban Amurka zai sa ido sosai akan kura'ar da za a kada, kuma ya buƙaci in sanar da shi ƙasashen da suka kada kura'a ƙin amincewa da matakin gwamnatinsa. Ta ci gaba da cewa, za mu sa ido akan ƙasashen, za kuma mu sa ido akan kura'ar da za a kada game da batun. A wani mataki da ya sha bamban da daɗaɗɗun manufofin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanar a farkon watan nan cewa gwamnatin Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila, kuma ta fara shirin gina sabon ofishin jakadancin ta a can. Biyo bayan sanarwar shekaran jiya Litinin, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki matakin fitar da ƙudurin da zai nuna tsananin rashin amincewarsa da matakin gwamnatin Amurka akan birnin Quds.
To, jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar na hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar Asiya. Sanarwar jakadiyar ta musamman Yangili na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Myanmar suka gano gawarwakin mutane har 10 a wani rami a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda garuruwan musulmin Rohingya fiye da 600 suke, kafin su gudu zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh don gujewa ƙuntatawar da sojojin ƙasar suke musu. Ranar Litinin ne aka gano kabarin a wani ƙauye mai suna Indin. Rundunar sojan ƙasar ta ce tana bincike a kan lamarin. Ms. Lee, wadda aka haifa a Koriya ta Kudu, ta ce ta yi mamaki kuma bata ji daɗin matakin gwamnatin ƙasar ba, wanda ke nuna cewa tabbas akwai wani mummunan abu da ke faruwa a Rakhine. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da wannan matakin, tana kuma yin kira ga ƙasashen duniya a kan su buƙaci damar zuwa yankin. Daraktan ƙungiyar Amnesty mai sa ido a yankin kudu maso gabashin Asia da Pacific, James Gomez, ya faɗi cewa dakarun Myanmar sun yi ikirarin cewa ba abin da suka yi na taka doka a cikin watannin da suka gabata. Idan haka ne, ba abin da hukumomin ƙasar za su ɓoye. Me yasa suke hana yin bincike masu zaman kansu damar zuwa yankin?
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da ƙasar Canada za su ɗauki nauyin wani taron ƙoli na ƙasashe 16 wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Canada, don haɗa kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takwarar aikinsa ministar harkokin wajen Canada Chrystia Freeland jiya Talata suka sanar cewa za a yi taron ranar 16 ga watan Janairu a Vancouver. Tillerson da Freeland sun yi wannan sanarwar ne bayan wata ganawa da suka yi a Ottawa, babban birnin Canada. Tillerson ya ce za a yi taron ƙolin ne da nufin ƙara neman goyon bayan ƙasashen duniya akan su ɗauki matakan matsin lamba akan Koriya ta Arewa, wadda ta ci gaba da yin gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya. A watan da ya gabata ma, Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda zai iya kaiwa gabashin Amurka.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa wa kafar yada labaran kasar yau Laraba cewa Iran za ta binciki zargi mara tushen da Amurka ta yi mata na cewa ƴan tawayen Yemen sun yi amfani ne da makaman da Iran ta ba su don kai hari kasar Saudiya. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnatin kasar ya ambaci Zarif na cewa take-taken Amurka na tsokana ne kuma Amurka na kokari ne ta boye goyen bayanta akan kawanyar da aka yi wa bayin Allah ƴan Yemen. Shi yasa ta bullo da wannan zarge-zargen. Iran ta goyi bayan ƴan tawayen Houthi da suka kwace babban birnin Yemen a shekarar 2014 amma ta musanta zargin cewa ita ta ba su makamai. Amurka kuma na goyen bayan hadakar kasashen da Saudiya ke jagoranta da ke fafatawa da ƴan Houthi. Kusan shekaru uku kenan don taimakawa shugaba Abdu Rabu Masur Hadi wanda kasashen duniya suka amince da shi a matsayin shugaban kasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. So kamar yadda muka furta muku daga farkon shirin, hukumar matatan man fetur ta Najeriya wato NNPC ta shirya samar da tankunan man fetur akalla 300 a duk rana a jihar Lagos. Ga ababen gida Jibril Dauke da cikakken rahoton.
Kakakin hukumar ta NPC Undu Ugamadu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa duk da cewa dai kungiyar Pengasan ta janye yajin aikin da ta fara sakamakon sabanin da aka samu da wani kamfanin man fetur mai suna Nekonde Energy Service. Har yanzu ana fuskantar dogayen layuka a biranen Lagos da Abuja da wasu biranen Najeriya, al'amarin da kuma hukumar ta NPC ta ce man da za ta samar ya kai lita miliyan 750 wanda zai ya amfani da shi cikin kwanaki 21. Wannan yana nufin kenan a duk ranar sa Allah za a samar da tankunan man fetur 300 kenan a birnin Lagos. To sai dai a cewar wasu ƴan kasuwa musamman mazauna birnin Lagos suna ganin wannan gazawa ne na gwamnatin Najeriya duk da alƙawarin da ta yi na samar da man fetur a ƙasa ba tare da shigo da shi daga kasashen waje ba, kamar yadda Alhaji Dallad Auyu ya shaida mani. Sauran masu hada-hada a kan titunan birnin Lagos ke ji game da wannan dogayen layukan da ake fuskanta a dai abin da Mallam Husaini wani dan a caba ya shaida mani.
Gaskiya ga yanan dai wani wurin an bude, wasu kuma ba su bude ba, wanda kuma suka bude wuraren cike, to hakanan dai ana tasha a wahalci. Kuma sannan ma in ka je da abin hawanka ko ka je da galan zaka siya ka je ka zuwa ma generator, bayan ka siya sai a ce maka sai ka ƙara kuɗi, wannan na daban ne, nasu ne su masu saidawa. Kuma sannan idan ma baka ƙara ba a wajen matsamin ma su za su rage, za su nuna ga mita zaka ga ta yi amma man bai sauka a tankinka. Haka duk yana faruwa a gidajen mai. To don haka abin da muke bukata ga gwamnati, mu dai man nan shi muke so, in ma wani abu ne wanda ya dace a yi musu asasanta, kuma sannan a dauki mataki akan yadda suke kasuwancin nasu.
Can say it's available because some of our people now the way they behave, because this majority of them they have the fuel but they don't want to sell because they want to make more profit.
Sheku wannan malami ya ce ina lura wasu daga cikin masu sayar da man fetur din wato gidajen mai suna da man fetur din sai dai ba su so su sayar ne, amma ba fuskantar wahalar man fetur din kamar yadda yake a can baya. Muna ganin watakila sun fara jin tsoron Allah ne suke fito man fetur din so sayar.
Maybe God has already entered your mind.
Wani direban taxi kenan ke bayyana matsalar karancin man fetur a birnin Lagos. Da dai kokarin da nayi domin jin ta bakin wasu daga cikin manajojin gidajen man fetur a birnin Lagos ya ci tura, sai dai daya daga cikin su da yace karin fadi sunansa ko daukan maganar sa yace za a kawo karshen karancin man fetur din kafin bikin Kirsimeti. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla baban gida Jibril, a yau muna son jin ra'ayinku ne akan shin a garuruwan da kuke ko jihohin da kuke akwai matsalar nan ta man fetur tana raguwa ko ku a karuwa take, sai a kira mu a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Taraba. Ke magana daga Taraba?
Ina magana da Murtala Aciku daga jihar Taraba, Garba Shehu.
To, Murtala Aciku, wani hali ake ciki game da matsalar man fetur a yankinku? Tana matsalar tana ƙaruwa ko kuwa raguwa take?
Eh, to, mu kan tanan da ya mu yi cewa mun gode Allah.
To, babu wani kace an gode Allah, me kake nufi?
An dan samu karin kudi dai, amma muna dan samun wadatar man fetur.
To, madalla, mun gode Murtala Aciku. Bari mu tsallaka a Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Yanzu ne da sabon barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, na kiranku daga garin da ta Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, Murtala ya ajiye, Murtala ya dauka. Menene ra'ayinka ga wannan batu? Me yake ciki a yankinku na Kaduna?
A mu gaskiya mun fara yanzu ba mu gani ba, kuma gaskiya abin da nake kira su mahukunta kenan, cewa ya kamata duk sharuɗan da shi karamin minista ya je ajiye cewa ya gaza kujeran shi kawai ya ba wanda zai siya. Aka zo ana ta cewa za a cire tallafi, ya ce a cire za a samu mai dinga alƙawura. Magana ta gaskiya, kuma ya gaza cikawa. Kaga akwai ministan da ya alƙawari, aviation minister da ake gyara airport na Abuja, ya ce in ya wuce adadi zai bar aiki. Abin kawai da nake so ministocin nan su yi mu ba, Malam Muhammadu Buhari alƙawari in suka gaza kawai su aje mulki, su aje kujeransu, wani ya hau ya wadatar mana da abin da nake bukata. Kasa kawai shawara da nake ba su kenan, da fatan za a tashi lafiya.
To, madalla, Malam Murtala, mun gode. Bari mu tsallaka jihar Bauchi. Wake magana daga jihar Bauchi?
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Amin, wa alaikum assalam. Malam Ayuba, yaya matsalar man fetur a yankinku, me ake ciki?
Eh, to, alhamdulillah, a nan jihar Bauchi ma dai akwai karancin man fetur din har ga Allah, kuma za ka ga wani lokaci gidajen mai din a rufe, amma kuma masu irin yan bumburutun nan kuma suna sayarwa, amma gidajen mai din yana rufe.
To, kace yan black market, yan baka kasuwa ne kenan suke sai da man, ba a gidajen man fetur ake samu ba?
Yawwa, gaskiya ba a samu a gidajen mai, amma yan bakar kasuwa za a ga suna sayarwa. To, muna kira ga shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari, lallai ya saka ido akan wannan hidima na man fetur sosai sosai, ya bada kula ta ƙarƙashin shi ministan mai, saboda a wadatar da 'yan Najeriya, saboda ɗan wahalar da ake fama da shi, yana da kyau ya saka ido sosai, ya lura a bunƙasa ƙasa da man fetur ɗin. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To, madalla, Malam Ayuba, bari mu tsallaka jihar Kebbi. Wa ke magana daga jihar Kebbi?
Ibrahim ne ne shi ruwa jar ke a garin Jiri.
To Malam Ibrahim yaya akwai karancin mai a yankin ku ko kuwa babu?
To wallahi akwai karancin mai amma rin dan dama dama wallahi.
Idan kace da dan dama dama kamar yaya kenan akwai man ko kuwa babu shi?
Akwai mai.
Akwai mai?
Ah akwai mai.
To madalla Allah ya kara wadata shi.
Amin amin Allah.
To madalla Malam Ibrahim. Bari mu tsallaka makociyar ta jihar Kebbi Sokoto. Wake magana daga Sokoto?
Bello Ladan kofar Atiku.
Malam Bello Ladan akwai mai a Sokoto ko kuwa babu mai?
Wallahi yanzu haka sai da ni shawo shi na 150 bai kai bai kawo ba. Sannan yan burutu wallahi su take hada-hadan su. Babu wani abu wallahi in lare su ka yin wani sun ka ga dama. Masu yan burutu.
Wato ƴan bakar kasuwa suke abin da suka ga dama kenan su suke da man. To na kiyaye zan layin Bello Ladan ya tsinke bari mu shiga Katsina mu ji. Wake magana daga Katsina?
Mai magana Adamu Sulaka Ilani karamar hukumar jihar Jihar Katsina.
To Malam Adamu yaya batun man yake a bangaren ka?
A gaskiya mu kuma tsakanin ga Allah ya ne mana kokari akan bangaren kula da masu gidajen mai saboda ana fata ji ana tsaro kowane gidajen mai.
To madalla mun gode Malam Adamu. To mun samu kira daga Niger. Wake magana daga Niger?
Salamu alaikum, ni ne Musa Agona.
Amin wa alaikum salam Malam Musa.
Na gina nan karamar hukuma a danki yau.
To ka san me muke tattaunawa kai ko?
Ina ji bangaren nan fetur ne.
Yawwa to ya ake ciki a inda kake? Didda daga Niger kake?
Ina nan karamar tsakanin Nigeria da Niger ina nan kusa da iyakan Babura.
To yaya akwai mai a inda kake ko kuwa a kuma can ƴan bumburutun ne masu baka kasuwa suke wadaƙar su?
A gaskiya muna samun mai gefe-gefe.
To akwai wadatar man kenan babu wahala sa nan bangaren da kake?
Na'am gaskiya muna nan kalabar hukuma ta yau.
To Malam Musa mun gode da wannan kira naka. Sai kuma jihar Bauchi. Wake magana daga jihar Bauchi?
Ni ne Alhaji Abubakar daga jihar Bauchi da Arzoro Kalgamma.
To Alhaji Abubakar yaya matsalar mai akwai wadatar sa inda kake ko kuwa yana wahalar?
Gaskiya mai yana dan wahala ba sosai ba ake samun sa.
To in kace yana dan wahala tsananin wahala ne ko kuwa dai a dan wahala yake akwai shi amma
gaskiya ba kamar yadda muka sani da sabo akwai don wallahi da sauran su.
To Allah ya wadata mana shi. Mun gode Alhaji Abubakar. Sai kuma jihar Kano. Wake magana da
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam.
Ina tare da Umar Ofisa Ungwa Afulai mai fata daga Aminan Juna kuma daga nan jihar Kano wato Bakano.
Bakano Malam Ofisa Umar Ofisa me ya ake ciki da maganar man fetur a jihar tamu ta Kano?
A nan jihar Kano gaskiya yau da jiya da yau mun ce alhamdulillah dan ya fara sauki dan a yanzu nan da nake ma magana kina da cikan man mashin ina tap da man fetur da daddaren nan.
A gidan man?
A gidan mai kuma a gidan mai na sha.
To
wannan zamu yi Allah godiya insha Allah muna fara san mu karantin wannan dogayen laika a gidan mu insha Allah a nan Kano insha Allah saboda shugaban Ifman ya zo ya ba mu takaitaccen abubuwan da yake kana kuma mun gamsu da irin wannan abubuwan. Allah ya sakawa da shugabannin mu Allah ya kawo mana wannan wahalar man fetur. Umar Ofisa da kanan jihar Kano ina da zagawa na fatan alheri Allah ta ce mu lafiya.
To madalla Umar Ofisa yanzu kuma bari mu tsallaka jihar ta Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa nazir barka da
yau. Amin wa alaikum assalam. Wake magana?
To sunana Usman Bayan Madaci karamar hukumar jihar Katsina tarayyar Najeriya.
To Malam Usman kace ko?
Ina da nan abin da ya shafi karamar hukuma nan da abin da ya shafi karamar hukumar kawai zuwa ku bawo da sauran rake su. Sai Allah man ba bi cika karanci su sai yanda ko ina yake ya ta'azzara ba. To amma sai dai farashin ya dan kara shi kadan sai dai kiran da zan daga ita shugaba bangaren shugaban kasa bangaren da su ne wanda suke tunanin cewa an yi musu ba didibar mu Allah masu hakuma ko masu musamman sani fa inda talakawa duk abin da suke suna yi wa talaka ne in talakan na cikin wani hali su ma dole su kasance cikin wani hali ya su kasanta dan ganin talakan Najeriya ya amfito da shi daga cikin musamman irin wannan naman fetar na gode Allah ya saka shi lafiya
to madalla har yanzu dai a Kaduna wake magana kuma ina ga shine wa ita cewa ta karshe da zamu dauka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma nazira Hausawa barka da aiki barka da yammaci.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Musa Garo me radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Musa Garo kai ne na karshe a gurguje.
Ya kamata mu gaya wa junan mu gaskiya. Magana ta gaskiya shugaban kasa Muhammadu Buhari duk wannan matsalolin shi yake janyo su. Na menene za a ce an janye talafin mun fitar ana sai da mun fitar 145 a ta kuma yana wahala. Yau din nan a mota abinda na sha man fitar naira 175 a cikin garin Kaduna. Ba maman kwata-kwata a gidan mai. Na menene gwamnati ta tsaya ta mutane irin wannan abubuwan. Ya kamata Muhammadu Buhari fa idan ya san ba zai iya ministan nan ba ya sauke ba wani minista tunda akwai dan
To Musa Jula na daga mun hannu lokaci na ya kare. Jula na daga mun hannu lokaci na ya kare saboda haka sai wani lokaci in ka kuma kira in Allah idan ka same mu ma ci gaba da wannan anan zamu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe insha Allah. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau za mu soma labarin wasannin ne da labarin karawar batta tsakanin Kumasi Asante Kotoko da Accra House of Oak yayin bikin cika shekaru 60 da samun independent kasan Ghana a ainihin Kumasi Sports Stadium ranar Lahadi. Sai dai an soma samun takaddama tsakanin waɗannan club guda biyu dangane da yin amfani da ɗan wasa na gayyata. Wadda ba a samu yaddewa akan sa ba. Tsohon dan wasan Black Stars na baya Samuel Osei Kufuor ya bayyana cewar bai yi mamaki cewar sunar wakilin Ghana bai bayyana a cikin jerin sunayen ɗan wasan Afirka na hukumar ƙwallon ƙafar Afirka na shekarar nan ba sunayen da aka gabatar a ranar Litinin. Shi wannan ɗan wasa Samuel Osei Kufuor ya ce ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana babu alaman a karata 2019 za ta iya lashe kofin Afirka saboda a hali yanzu ba ta da ƴan wasa ƙwararrun da za su iya yin wannan nasara. Tsohon muƙaddashin mai koyar da Accra House of Oak wasa Yao Preko ya gabatar da kansa cewar duk club da ke sha'awar ya zai taimaka mata a shirye yake ya koyar da ita wannan club bayan ya yi hana riga da club Nigeria mai suna Ifeanyi Uba. Haka kuma mai koyar da Black Stars wasa coach Kusi Apia ya nuna cewar ya yi imani ɗan wasan na gaba na ƙasar Masar da kuma Liverpool Mohamed Salah shi ne zai lashe zakaran ɗan wasan ƙwallon ƙafa na umar ƙwallon ƙafar Afirka na shekarar nan da za a yi a ranar 4 ga watan Janairu a nan birnin Accra. Mohamed Salah na ƙasar Masar da kuma ke wasa da Liverpool da wasu ɗan wasa guda biyu Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon da kuma Sadio Mane na ƙasar Senegal aka ambaci sunansu wa wannan kyauta. Zinedine Zidane ya kawar da duk wani yiwuwar na ɗaukan sharan ɗan wasan PSG Neymar yayin da shi Zidane ke koyar da Real Madrid wasa saboda ya yi imanin yin hakan zai zama damuwa wurin zaɓen waɗanda za su yi masa wasa. Hukumar Arsenal sun zaɓi mataimakin mai koyar da Manchester City wasa Mikel Arteta a matsayin waɗanda suke jin zai mai gurbin Arsene Wenger a lokacin da za a samar masa mamaye. Tsohon manajan na Faransa ya amince da kwandilan shekara biyu. Ɗan sandan da ke binciken rahotannin kai harin nuna wariya akan ɗan wasan gaba na Manchester City Raheem Sterling ya ba da sanarwar cewar an kama mutumin da ya kai harin a ranar Talata. Mutumin ɗan shekara 29 da haihuwa an kama shi ne da sanyin safiyar jiya a bisa zaton cewar duk harin nasa dai na nuna wariya ne, inji ɗan sandan. Kevin De Bruyne na dabda kula sabuwar yarjejeniya da Manchester City, yayin da a wannan club ta yi imanin kammala yarjejeniya din gabanin Kirismeti, wanda zai tabbatar da matsayinsa a matsayin shahararre na club din a nan gaba. Da kuma wannan labarin ne zan yi aya a cikin shirin. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sabuwar dabarar da ƙasar Amurka ta aiwatar a ƙasar Afghanistan na kawo kuma baya ga 'yan Taliban. Sabuwar manufar da shugaba Donald Trump ya sanar a watan Agusta ta bayyana cewa za a canza dabarun ayyukan sojojin Amurka a Afghanistan daga waɗanda ake tsarawa na ƙayyadaddun lokaci zuwa wanda aka tsara bisa abubuwa na zahiri da ke faruwa a ƙasa. Kamar yadda General John Nicholson ya jaddada, ya ce muna nan har sai aiki ya kammala. A wata sanarwa da kwamandan sojin sama Brigadier General Lance Bunch ya yi kwanan nan, ya yi bayanin cewa wani sabon kamfen na kai hare-hare ta sama yana auna 'yan Taliban a maɓuyarsu da cibiyoyin gudanar da ayyukansu da harkokinsu na samun kuɗaɗe ta haramtattun hanyoyi da kuma wuraren da suke samo kayayyakin fada da na buƙatu. Tun daga ranar 20 ga watan Nuwamba, sojojin Amurka tare da na Afghanistan sun lalata ɗakunan sarrafa muggan ƙwayoyi guda 25 na 'yan Taliban ɗin, wanda ya sanadiyar asarar kusan dala miliyan 80 na kuɗin ƙwayoyin da hana kuɗin shiga na dala miliyan 16 daga ƙawayensu. 'Yan ƙungiyar Taliban ba su taɓa fuskantar hare-haren da aka tsara da nufin gurgunta hanyoyin samun kuɗaɗensu na haramun ba. Brigadier General Bunch ya ce da saura ma tukunna, a zahiri ma yanzu aka fara. A saboda haka, hunturin bana zai kasance mai tsawo ga 'yan Taliban, domin kuwa mun dinga ɓata hanyoyin samun kuɗin shigarsu kenan babu ƙaƙƙautawa. Kafin a canza manufar, sojojin Amurka iyakarsu ba da shawara da taimako da atisaye ga dakarun Afghanistan. Amma yanzu sabuwar manufar za ta ba sojojin Amurka damar haɗuwa da dakarun Afghanistan har zuwa matakin bataliyarsu. Gami da kai hare-hare ta sama, dabara za ta ba dakarun tsaron damar hurawa 'yan Taliban wuta a lokacin hunturu. Shekarar 2017 dai ba ta yi ma 'yan ƙungiyar Taliban daɗi ba. A zahiri ma babu wani babban birnin lardi ko magari ƙwaya ɗaya tak da suka iya kamawa cikin shekarar, inji Brigadier General Bunch. Sun raina kurwanmu, suka kuma raina irin ƙudurin mafi yawan al'ummar Afghanistan, waɗanda kashi 87 cikin 100 nasu suka yi imani da cewa ƙungiyar Taliban illa ce ga Afghanistan. Tare da ƙawayenmu na Afghanistan, Brigadier General Bunch ya ce, muna kan hanyar samun nasara, muna aiki domin cimma matsaya don rage tashin hankali da mai da Afghanistan ƙasa mai tsaro da albarka. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To anan zamu dakata da sasha, anan zamu nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu amma kamun mu rufe, bari mu ji takaitaccen labarai daga Maryam Dauda.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gargaɗi sauran jakadun majalisar akan cewa za ta ɗauki sunaye a lokacin da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata ganawa gaggawa ta ba sabon bago ba Alhamis, idan Allah ya kai mu, don duba batun gabatar da ƙudurin da ke adawa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka akan amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar na hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar Asiya. Sanarwar jakadiyar ta musamman Yang Li na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Myanmar suka gano gawarwakin mutane 10 a wani rami a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Zubair, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.